dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahalicin samai da ƙasai wanda ke jujjuya al'amuran bayi bisa tsarin da ya tsara. Muna godiya gare shi, muna jinjina masa, muna tabbatar da kaɗaitakarsa cikin jujjuya al'amura, muna tabbatar da kaɗaitakarsa cikin sunayensa da sifofinsa da tauhidi na rububiyya, ayyukan Allah subhanahu wata'ala babu mai aikata irinsu sai shi kaɗai subhanahu wata'ala. Baya buƙatar taimakon wani kafin ya zartar da abin da yake so. Muna tabbatar da kaɗaitakar Allah cikin tauhidul uluhiyya, batuwan kaɗaitakarsa wajen cancantarsa da bauta, ba wanda ya dace a bauta wa in ba Allah. Wanda duk ya haɗa wani da Allah cikin bauta ya yi shirka, ya yi mafi girman zalunci. Allah ya kiyaye mu, shaida Allah shi kaɗai yake. Muna godiya gare shi, muna jinjina masa, muna roƙonsa ya ƙara mana ni'imomi bisa ni'imomin da yake mana, waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. Mun shaida lallai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, kuma manzon Allah. Allah ya aiko shi da shiriya, ya ba shi fiyayyen littafi shine Alƙur'ani. Ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba. Ya tarbiyyantar da sahabbansa bisa ayyuka na ƙwarai, ya kuma gina su akan cewa ayyuka sun danganta ne da niyoyin mutane. Kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa, dukkan waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe. A yau huduba tana tunatar da mu ne cewa inna sa'ayakum la shatta, lallai ayyukan da kuke la shatta, wallahi tabbas sun sha bamban da juna. Menene wannan yake nufi? Da aka duba kafin Allah subhanahu wata'ala ya ce inna sa'ayakum la shatta, sai ya ce wal layli idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, kuma khalaqa dhakara wal unsa, sai inna sa'ayakum la shatta. Malaman tafsiri, musamman malamai wanda suka yi kokari cikin bayanin irin waɗannan ayoyi da nuna ijazin Alƙur'ani, daga babban malamin mu Sheikh Muhammad Kabir Yunus jazahullahu khairan, yana ciki a cikin littafinsa Ususun Fanniya ya yi magana akan wannan. Sheikh Muhammad Kabir Yunus na ga ko yau baya gari, don ce anan yake sallah. Ya kasance ya yi bayanin cewa ijazi na Alƙur'ani yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal layli idza yaghsha, yace wan nahari idza tajalla, Allah ya rantse da dare, idza yaghsha, lokacin da daren yake rufewa da duhu. Dare yana rufewa da duhu, ba wanda yake ganin ta ina duhun nan yake tahowa. Ta gabar ne ko ta yamma ne ko ta sama ne ko ta ƙasa yake hudowa ko ta kudu ko ta arewa. Kai mutum, muna cikin rayuwa muke ganin kanmu a cikin duhu, sai mun tuna fitila za mu ga haske. Sai wan nahari idza tajalla, Allah yana rantsuwa da ini shi kuma, idza tajalla, idan ya yaye wannan duhu. Idan muna cikin duhun dare ba ma ganin ta ina haske yake zuwa, sai mu ga kawai gari yana ta haske. Ina masallaci ma mutum yake zaune, ina ɗaki mutum yake zaune, ko a ina mutum yake, yana fitowa sai ga gaba ɗaya gari tarwal, amma ta ina ne ba wanda ya sani. Sai ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa, Allah ya rantse da abun da ya halicci namiji da ta mace. Tukunna sai ce inna sa'ayakum la shatta, lallai ayyukanku sun sha bamban da juna. Me yake nufi? Yadda dare yace wal layli idza yaghsha wan nahari idza tajalla, yadda dare yayi bamban da ini, yadda namiji ya sha bamban da ta mace, to inna sa'ayakum la shatta, irin wannan bambancin tsakanin duhun dare da inin safiya, da bambancin tsakanin jinsin namiji da jinsin ta mace, yadda kuke innan inna sa'ayakum la shatta, haka ayyukanku suka sha bamban. Ma'ana, za mu iya muna sallah sahu guda, ka fara daga liman har ka je ƙarshen wanda yake baya a masallaci, duk za ka gan mu a haɗe da juna. amma bambancin mu a gurin Allah sakamakon irin niyoyin mu a aiki kamar tsakanin sama da ƙasa gurin tsakanin wani da wani ga wannan kafirar ka da kafadarsa a hade amma zuciyarka daban zuciyarsa daban baka karbuwanka a gurin Allah daban karbuwansa a gurin Allah daban yaddar da Allah yayi masa daban yaddar da Allah yayi maka daban amma ka jere kuke dan ma in aka zo wata inda sai aka gaida wannan ko da wani dalili na duniya kuma da za a gaida wannan amma a gurin Allah wannan din shine muhimmi ma'ana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito da abu yace innamal a'malu binniyat ayyuka duk da kake gani albarkatu karbuwansu saukakuwansu yarduwansu a gurin Allah binniyat danganta da niyoyin mutane haka ga wani ya shuka shuka a gonarsa makwabcinsa ma yayi wancan ma yayi amma da duk amfanin gonar suka taso ko da girman gonar iri ɗaya ne abin da suka shuka daidai ne takin da suka zuba daidai ne noman da aka yi suka iri ɗaya amma in an zo ɗiban amfanin gona sai ka samu ɗaya gonar ta fi ɗaya gonar albarka da yawan amfanin gona saboda me inna sa'ayakum la shatta innamal a'malu binniyat ayyukanku sun sha bamban ayyukan kuma suna gine ne akan niyya wani zaka same shi da abokinsa tare aka dauke su aiki wataƙila wancan a inda yake aiki an fi ganin kaman an dan fi samu ko salari ko wani abu ya dan fi yawa akan na wancan amma sun yi shekara goma goma suna aiki ko sai da haka ko wani abu makamancin haka amma idan ka duba wancan da ake ganin kaman shi ne gurin aikinsa bai kai na wancan ba ya fi biyan bukata da alaman alkhairi da walwala kuma da wancan da ake gani saboda me inna sa'ayakum li shatta innamal a'malu binniyat wancan cikin da yana sarka yana taimakon iyaye yana abubuwa daidai abun da Allah ya hore masa wancan kuma kudin ne kawai ake gani babu wani alkhairi tattare da su kuma inna sa'ayakum li shatta albarkan Allah tana sauka a gurin mutane sakamakon niyyarsu da irin aikin da suke yi ya ku bayin Allah za ka ga mutane wani yana bacci mala'iku suna rubuta masa lada kuma sun san da shi wani yana can kusa da harabar masallaci amma har yanzu a cikin zunubi ake rubutawa saboda ne abun da yake kunshe da shi na zuciyarsa da manufofinsa sun sha bamban da wancan da yake bacci inna sa'ayakum la shatta shiyaya bahiya min bagaya bani isra'il wacce take fasikanci ta wayi gari an mata albishir da aljanna wata kuma tana nan an mata albishir da wuta tana gida wadda kamammiya ba ta yi komai ba ta fasikanci wacce ba fasikanci take karuwanci take yi ta kama hanya kawai tana tafiya so kan aiki da ke yi sannan kuma da kyautata niyya da tausayi da ke yi domin Allah a wannan lokacin sai Allah ya ce kai wannan a shafe sunanta a mai da shi gidan aljanna kuma wata albishir ta zama irin aljanna wata kuma tana can a gida take ba ta fasikanci ba ta komai amma da ta yi aiki karami na tsalibaiwar Allah kuliya ta takura mata kada Allah ce wannan a mai da ita wuta sakamakon takura wa kuliya da ta yi wata kuma kare ta ba wa ruwa aka ce a mai da ita gidan aljanna inna sa'ayakum la shatta yadda dare da duhu da ini da haske suke da bambanci ga mutane wajen ayyukansu ayyukan kuma yana bambanta ne sakamakon irin niyyar da muke da ita ya ku bayin Allah duk abin da ake so a isar na sako a cikin wannan hutuba mafi muhimmanci shine mu kyautata niyya a cikin duk abin da za mu yi na alkhairi zaman to masu ikhlasin niyya aiki domin Allah kuma aiki nagartacce duk abin da za ka yi ka jira wasu su gani wafi alkhairin mutane suna manta ma abin da suka yi jiya ba sai sun yi rubuta shi suna ta gaya wa jama'a ba mafi alkhairin mutane yawanci baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yana ambata sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu rajulun tasaddaqa bi sadaqati hatta la ta'lamu shimaluhu ma za anfaqa bi yaminihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam daga cikin wadanda za su ga karkashin inuwar Allah sanar da ba inuwar sai inuwar Allah akwai mutumin da ya ba da sadaka da hannun sa na dama har hannun hagun bata san daman ta ni ka sadakar ma'ana wanda yake kusa da kai ma bai san kai wannan sadakan ba ba komai bane sai an bayyana a cikin tsaniya ai alkhairi duk abin da muka yi domin Allah kafin mu yi Allah ya san zamu me kake jira sai ka fada duk abin da zakai Allah subhanahu wataala ya san zakai sannan kafin kai ya sani kun kafin halittar sama da ƙasa ya sani zakai wannan abun a ranar da zakai lokacin da kai niyyar kawai ake dubawa kai domin Allah idan mutum yayi domin Allah Allah yana maraba da wannan aiki ku bayin Allah mu yi aiki domin Allah mu yi aiki kuma nagari kuma kuma ya aiki ya iya wasa kafin lokaci ya kure babu aikin wannan da za a dauka ba wannan wala taziru waziratun wizra ukhra kana tsaya gaban Allah kuma ranar tashin alkiyama babu wata rai za ta tsaya wata rai a babu shafa'a babu alfarma mun tsayawa wane saboda mun su wane ne a babu wannan ranar tashin alkiyama kowa bawan Allah babu tufafi babu takalmi haka za a zo wanda yayi aiki nagari hadha yawma yanfa'u sadiqina sidquhu rana ce da masu gaskiya gaskiya su kade amfana su Allah ya sa mu cikin su ya ku bayin Allah inna sa'aykum la shatta innamal a'malu binniyat ayyuka musun sha ban da juna amma dai ayyuka sun dogara ne akan niyoyin mutane mai niyya nagari duk abin da zamu komin kankantan aiki in kai shi domin Allah shine abin da ya dace komin girman aiki in ba aiki domin Allah ba Allah baya bukatan wannan aiki don haka mai mu'aladan zuciyar mu domin yin aiki domin Allah dan ka san kana da rauni duk abin da ka san ma in kai za a yaba to ka guji ma a yaba din ka daina sake fiska ka daina walwala kana jin dadi in ana yabawa in ka san yabon zai tasiri a cikin rayuwarka zai tasiri wajen rusa ikhlasi tsakanin ka da Ubangiji ya kuma yin Allah gina lahira yana da sauki amma gina lahira yana bukatar jajircewa dole sai an tsaya an yi aiki domin Allah ba za a tsaya kawai ana aiki ana ta neman yabon mutane a lokaci guda kuma ana neman yabon Allah ba wani sa'i bushra ajila tana zuwa to da aiki na kwarai da kaiwa mutane rinka yabonka da alkhairi wannan sunan sa bushra ajila ba kai don wannan bane ko ba wannan kake bukata ba amma sai ga mutanen da kansu ke ganin cewa wane ya mana kaza muna godiya gare shi wannan kuma yana tabbatuwa cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin kirki duk mutum ya masa alkhairi baya mantawa da wannan alkhairi dukan kuma yi kokari ya ga cewa ya saka wa wanda ya masa alkhairi musamman ko da ta hanyar yi masa addu'a ne ya fara yin Allah mu kyauta ta aiki domin Allah mu kuma yi aikin domin Allah mu tsaya ko mu jajirce wajen yin ayyuka na gari Allah subhanahu wataala ya sa mu dace a daidai wannan lokaci a satin da ya wuce an yi huduba a nan a matsayin alhimma aliya fi talabi mardatillah kamar yadda aka ce tashin huduban a wannan sati ranar juma'an da ta gabata na buga misalai da aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ayoyin karshen suratul ali imran yake karanta su da daddare sun sauka yayi kuka har hawaye ya jika gemunsa ya zuba a ƙasa ya jika ƙasa yana kurenya an buga misali da wannan irin matsayin imani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake himma wajen neman yardar Allah wannan misali daya misali na biyu da aka fada ranar juma'a da ta gabata an buga misali da Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala aka ce yakan yi sallah ta nafila tsakanin ini da dare raka'a 300 wannan wajen himmar sa wajen neman yardar Allah misali na uku da aka fada rana ita yau da ta wuce shine Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala yakan yi awa 48 da alwala guda waɗannan misalai bayan an idar da sallah ɗaya daga cikin malamai na wannan jami'a a ɓangaren College of Nursing College of Medicine Medical College can sai yace yana son magana dai muka yi magana ta waya yace su scientifically a sayansance abinda yake sabbaba hawaye da kuma iya gwargwadon hawaye da ɗan adam yake yi shine kaza da kaza da kaza
to amma sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka har hawaye je mu ya jika sannan ya zubar da hawaye a kasa ya jika kasa wani abun ya ba su mamaki yayi za a yi koda ya buga masa hankali sai a so a farko annabi sallallahu alaihi wasallam ake buga misali da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaman ordinary mutane bane akwai kuma tukunna shi annabi sallallahu alaihi wasallam anamu ainahu wala yanamu qalbu anamu ainahu wala yanamu qalbu duk kuna farke annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci za a iya wani abu ku gane abun sai in ya farka ku tambaye shi ku kuje ganin abun da ya faru ya farka ku tambaye shi ya ba ku labari ku ba ku gane abun saboda me anamu ainahu wala yanamu qalbu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da karfin mazaje 50 ko bai taba juya baya wa kafirai da yawma hunain din kabre ne a gaban sa amma bai juya baya ba sai da su da baya yana matsawa suna matsawa don haka shi daban yake idan kwaranyan hawayen sa ya kai ya jika gemun sa ya jika kasa wannan ba komai bane game da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai dai tabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah zai dawo ya bi sai yace to ya gamu yace to ina ga saboda irin makamantanka in mun zo din wa'a mai zuwa in muna raye ya kamata a ƙara bayani don ku gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaka cewa alqur'ani ko kaka cewa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to duk sai kinka ka aje shi a gefe ka bi alqur'ani da yawa amma sai kin yi daidai da alqur'ani da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nima kike na sai ata masala ta biyu na misalai yace Imam Awal aka ce yayi raka'a 300 tsakanin dare da iri sun auna sun yi calculating cewa kowace raka'a a ce minti 2 kenan yana yin awa 10 to ai har yana tabbatar da farilla ma kenan ba a sallan nafila ai ba a sallan farilla da shi a jami'i kenan sai nace masa to wannan kuma lokacin da Sheikh Abdul Karim Hudayr hafizahu Allah ta'ala har yanzu yana raye daga cikin manyan malaman duniya ya kawo wannan bayani sai da yace mu auna ya ku bayin Allah mu duka Imam Ahmad mu bashi minti 1 ga kowace raka minti 1 ga kowace raka awa 5 kenan raka 300 ita to a ina yake neman abinci da wani awon yake neman abinci da wani awon yake farilla da wani awon yake haƙoƙin iyalansa tare da cewa kuma bai taɓa tozar ta wajibi ba ita to ku sani Imam Ahmad yana daga cikin wanda bai taɓa duba madubi ma tukunna don ya ga fiskarsa nan gemun yayi tsayi ko nan gashin yayi gajarta ko kuma mu kuma muna so ka daina auna lokacin mu da lokacin su da himman mu da himman su na bashi misali daya okay yace nan ma ya gamu nade to Imam yace to Imam Abu Hanifa wa awa 48 yace scientifically su a college na medicine da danasi abunda suka sani ga halittar dan adam babu yadda za a yi a ce mutum yayi awa 12 ba tare da yayi bawali ko wani abu makamancin haka ba ya zai yayi awa 48 Imam Abu Hanifa sai to wato bari mu baka misali daya lokacin da ni muke talibta a jami'ar Madina ni din nan tukunna na wannan rayuwar yanzu na san wani mutum ana itikafi a masallacin Makka kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan in yayi alwalan sallan azhar zai sake alwala ba sai bayan isha in ya ci abinci in yayi wannan alwalan ta bayan isha ba zai sake alwala ba sai gobe sallan azhar saboda ya dan yi bacci a hantsi sai kawai lokacin da yake alwala in wannan ya feta kansa ne kawai ke wannan a wannan zamani ne wannan ina ga kuma wayansu mutane waɗanda gaba daya su ciye ciyansu da wayewayen mu ne zaka ga me wulbaron gauta ya zo an saya me wulbaron arago ya zo an saya me gida ya zo an saya me sai ga mutum gaba daya shi kadai yana gurin kwana naka yana gurin laita professor Lawal yake cewa mu ne waɗanda in mutum yayi tumbi yake alfahari da shi to irin wayannan abubuwan nake masa to wancan sun fetu Imam Ahmad Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ba mutane ne masu bacci ba mutane ne masu shamari ko kuma su tsira ko a zauna ana abubuwa duk waɗannan ba rayuwar su bane kuma al'amari ne shi kansa shi Abu Karim da yana magana akan al-himma fi talabil ilm rahimahullah sai al-mas'ala tawid nafsa kawai ka seta kanka duk abin da ka seta kanka yanzu zaka yi insha Allah zaka yi yanzu idan ka seta cewa karfe 3 dare zaka farka sai yau kai sati dai kana yi duk karfe 3 dare a duk inda kake a duniya insha Allah sai ka farka dan ka seta cewa sai nayi raka'a 10 tsakanin magariba da isha na nafila ko da falalan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce kaza wallahi zaka ga kullun sai ka yi da izinin Allah ika amma in ka ce a kullun ashe wannan zai yi ashe wannan zai yi ba zaka taba yi saboda haka mutane ne da suka shi ta kansu domin Allah haka rayuwarsu take sai to yanzu kan na gamsu ina ce to saboda irin ka insha Allah ran juma'a in Allah ya sa muna raye za a maimaita karin bayani akan wannan kuma nan gaba in har za a yi huduba abin da ya shafi irin ilimi naku zamu roki Allah ya bamu damar mu kuma inda za a rinka presenting irin wannan huduba din Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ma'ana dukan ma yan medical college da daliban medicine da daliban nursing da makamantansu da duk wanda suke karanta lafiya san cewa karanta lafiyar nan kana ba ku ganin ibn nabawi karanta littafin ibn sirin karanta littafin ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala karanta littafin shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ku karanta irin littafin da aka rubuta na larabci malaman da suka rubuta a biology zaka gani ka karanta a geography za ka yi mamaki ka karanta geology ka ga yadda ma'adinan ƙasa da sauransu za ka yi mamaki physics ka karanta za ka yi mamaki ka karanta yadda addinin musulunci ko ayoyin qur'ani yanzu yanda gajimare yake da yadda ake hada hadiri cloud da wayar su professor yusuf duk irin wannan abubuwan environmental abubuwa in kuka karanta shi ta hanyar addini kuka yi nazari a addini insha Allah nan gaba in an yi huduba hankalin ku zai ƙara kwanciya ku ƙara imani Allah ya sa mu dace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fattaqullaha ibadallah wasbikum 'ala nafsi biqawli allah tabaraka wa ta'ala inna sa'yakum lashatta قول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولفاتكم لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا أعمالكم بالنيات واخلصوا نياتكم لله في كل ما تفعلون وفي كل ما تتقربون به من العبادات الى الله تبارك وتعالى واعلموا عباد الله ان سعيكم لشتى واعلموا عباد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فجميع اعمالنا تعتمد على نياتنا ومن كانت نيته الاخلاص لله سبحانه وتعالى فيكون عمله ان شاء الله مقبولا فيكون عمله مرضيا يرضى الله سبحانه وتعالى باعمالنا اذا كنا نخلص النيه لله سبحانه وتعالى الا عباد الله صلوا وسلموا على من بعثه الله رحمه للعالمين لان الله امركم بذلك حيث قال جل من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم انا نعوذ بك من اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزلازل والمحن ارفع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا نيجيريا وبلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في اهلنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وجمعنا واياهم في جنه الفردوس عباد الله ان من افضل اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم كثره صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمه للعالمين لان الله امركم بذلك يا عباد الله